sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Hanifa Kabiru da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi da yau Litinin 19 ga watan Disamba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bandigan daji sun kona mutane 7 a yankin Shiroro na jihar Niger, Najeriya har lahira. Za ku kuma ji cewa wasu kwamandojin Boko Haram guda 4 sun mika kansu ga rundunar sojojin Najeriya. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa na Nasiru Adamu Alhikaya. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama don jin kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Rundunar sojan Amurka ta sanar da kai wasu sabbin hare-hare ta sama kan mayakan Al-Shabaab guda 2 a jihar Hirshabelle ta Somalia. A cikin wata sanarwa da ta fitar rundunar sojan Amurka a Afirka, ta ce ta kai hare-haren 2 na kare kai ne kan kungiyar a ranakun 14 da 17 ga watan Disamba a kusa da garin Adale da ke gabar teku. An kai harin ne bisa bukatar gwamnatin tarayyar Somalia da kuma koyon bayan sojojin kasar Somalia. Harin na farko ya faru ne a misalin kilomita 176 arewa maso gabashin Mogadishu, inda aka kashe 'yan ta'adda 7, yayin da hari na biyu ya kai kimanin kilomita 220 daga arewa maso gabashin Mogadishu, inda aka kashe mayakan Al-Shabaab 8. Binciken farko na rundunar sojojin Amurka a Afirka ita ce ba wani farar hula da ya jikkata ko aka kashe a duka hare-haren 2 a cewar AFRICOM. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta nemi izini daga kowa ba don faɗaɗa alaka da ƙasar Rasha. Tana mai watsi da damuwar da Amurka ke nunawa dangane da ƙaruwar ƙawancin soji tsakanin Tehran da Moscow. Kasashen yammaci daina zargin Iran da kaiwa kasar Rasha jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda ake zargi an yi amfani da su wajen kai hari a ƙasar Ukraine, sannan sun ƙaƙabawa Tehran takunkumi wadda ta musanta zargin. Shugaban hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya shaidawa gidan talabijin na PBS ranar Juma'a cewa haɗin gwiwar soji tsakanin Iran da Rasha na haifar da barazana ga ƙawayen Amurka a gabas ta tsakiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce kalaman ba su da makama, ya kuma ce wani bangare ne na yakin farfagandar da Amurka ke yi da Iran. Gwamnatin Birtaniya ta ce za ta tura dakaru 1,200 da su cika guraben direbobin motar ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan kan iyaka da ke yajin aiki, yayin da ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnati da dama suka shiga yajin aiki mako guda kafin Kirsimeti. Ma'aikatan motar ɗaukar marasa lafiya za su fara yajin aiki ne a ranar Laraba, inda za su haɗa da ma'aikatan jinya, ma'aikatan jirgin ƙasa, jami'an fasfo da ma'aikatan gidan waya, waɗanda dukkansu ke fara yajin aiki a makonni masu zuwa. Yajin aikin Birtaniya mafi girma a cikin shekaru da yawa ya biyo bayan matsalar tsadar rayuwa sakamakon hauhawar farashin abinci da makamashi. Kungiyoyi suna neman ƙarin albashi don daidaituwar hauhawar farashin kayayyaki, wanda ke gudana a kashi 10.7 cikin 100 a watan Nuwamba. Gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya ta ce ƙarin tsadar rayuwar da ta wuce kashi 10% zai haifar da hauhawar farashin kayayyaki. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, hukumomi a Najeriya sun bayar da tabbacin kubutar da wasu 'yan ƙasar China su 7, wanda 'yan bandiga suka yi garkuwa da su a jihar Dejan, Najeriya, wanda aka sace su yayin da suke haƙar zinari a wurin. Bayan wannan batu, rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigan sun kuma kona wasu mutum 7 kurmus har lahira. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Sai dai a yayin da aka samu nasarar kwato waɗannan 'yan ƙasar China, rahotanni daga yankin na Shiroro na nuna cewa 'yan bindigar sun hallaka wasu mutanen 7 ta hanyar tura su cikin rami, sannan suka banka masu wuta a ranar Asabar ɗin ƙarshen wannan mako da ya gabata. Alhaji Jibril Erana shugaba ne na wata kungiyar matasa a yankin na Shiroro. Yayi karin haske akan yadda lamarin ya faru.
Wurin wani kauye ana ce ma kauyen Goto. Suka zo suka haƙa rami suka zuba mutane suka banka musu wuta suka kona su. Mutum bakwai.
Jiya jiyan nan
suka tilasta musu shiga rami mutanen Naji suna dole suke shiga rami. Daga nan suka gama suka watsa musu fetur da ciyawa suka banka musu wuta suka kone suka mutu.
Ta wurin ba jami'an tsaro kenan yanzu?
A'a, ba tsare ai jami'an tsaro ba ko ina yake ba ai a nan wuraren. Su ne jami'an tsaro su ne kowa a gurin.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari. Amma dai kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar ya ce gwamnati na kokarin kawar da waɗannan mahara da suka addabi jama'a.
Za mu kara ba da pressure cewa mun gan cewa muna so mun ga wannan maganan da wannan harkan rashin tsaro na hangama ta gaba ɗayanta. Kuma muna gyama jama'a cewa su supporting government, su supporting kuma jama'an tsaro da information.
A yanzu dai jama'a na cike da fatar samun sauƙin matsalar rashin tsaron a daidai wannan lokaci da hada-hadar siyasar Najeriya ta kankama. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Haka da Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga hanifa da cigaban labaran duniya.
Amfani da kafar Twitter ba za su iya yin alaka da wasu shafukan yanar gizo masu hamayya da juna ba, ciki har da abin da kamfanin ya bayyana a ranar Lahadi a matsayin hanyoyin da aka haramta, wato Facebook, Instagram da Mastodon. Wannan dai shine mataki na baya bayan nan da sabon mai kamfani na Twitter Elon Musk ya dauka na murkushe wasu jawabai bayan da ya rufe shafin Twitter a makon da ya gabata, wanda ke bin diddigin tashin jirgin sa. Mun san cewa da yawa cikin masu amfani da mu na iya yin aiki a kan sauran kafofin watsa labarai, duk da haka nan gaba dandalin Twitter ba zai sake ba da damar tallata waɗansu dandalin sada zumunta kyauta a kan Twitter ba, in ji kamfanin a cikin wata sanarwa. Shafukan da aka dakatar sun hada da manyan kafafen yanar gizo irin su Facebook da Instagram da abokan hamayyar Mastodon, Tribal Nostro, Post da Truth Social na tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Kamfanin Twitter bai bayyana dalilin da ya sa jerin sunayen ya hada da waɗannan rukunin yanar gizon guda bakwai ba, amma ya bar wasu kamar Parler, TikTok ko kuma LinkedIn. Har ila yau kamfanin Twitter ya haramta tallata hanyoyin haɗin yanar gizo na ɓangare uku kamar Linktree, wanda wasu ke amfani da su don nuna inda za a iya samun su a shafukan yanar gizo daban-daban. Duhun dubatan 'yan ƙasar Argentina ne suka kwarara a titunan birnin Buenos Aires a ranar Lahadi ta ta gabata cikin farin ciki bayan nasarar da suka samu a bugun finariti a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya da Faransa ta yi da 'yan wasan kudancin Amurka a karon farko tun shekarar 1986. A wasan da aka buga cikin fargaba da cizon yatsa a ƙasar Qatar a gaban magoya bayansa kimanin 88,000, Argentina ƙarƙashin jagorancin tauraro Lionel Messi ta ɗauki kofin duniya a karo na uku bayan da ta lallasa Faransa mai rike da kofin gasar da ci 4-2 a bugun finariti bayan sun tashi 3-3 bayan ƙarin lokaci. Ban yi tsammanin hakan ba, abu ne mai wahala, amma mun yi hakan. Godiya ga Messi, inji Santiago mai shekara 13 yana murnar nasarar da aka samu tare da iyalansa a gaban gidan Buenos Aires na tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Diego Maradona, wanda ya jagoranci ƙungiyar a shekarar 1986. Masu ɗauke da tutoci da huluna da fitattun rigunan ƙasar masu launin shuɗi da fari, 'yan Argentina sun mayaye birnin Buenos Aires da sauran fitattun wurare a cikin mintuna kaɗan bayan nasarar. Duk faɗin ƙasar an gudanar da wasu bukukuwa. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, rundunar sojan Najeriya na operation haɗin kai da ke garin Maiduguri ta ce wasu kwamandojin Boko Haram su hudu sun mika kansu ga jami'an sojan Najeriya a ƙaramin hukumar Goza da ke jihar Borno. Haruna Dauda biyu na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar sojan Najeriya na operation haɗin kai da ke garin Maiduguri ta ce akwai wasu kwamandojin ƴan ƙungiyar Boko Haram guda hudu da suka mika kansu da kansu ga jami'an sojan Najeriya a ƙaramar hukumar Goza da ke jihar Borno. Waɗannan mutane ne sun hada da Malakal da Abudo da Manzir da Madiyali da kuma Bindiksa, wanda rundunar su ce waɗannan mutane ne na samu goya ne a dajin Sabisa da kuma suka fito suka miga kansu da kansu. Wani mai sharhi kan harkokin tsaro a yankin tafkin Chadi, wato Zagazola Makama, ya ce yawancin waɗannan mutane dai na miga kansu da kansu don irin yadda sojojin Najeriya suke samun nasara a kansu da kuma gujin abin da kakai ya komo da kuma gujin harhare daga wajen abokan tafiyarsu, wato ISWAP. Tiyata komandan na operation haɗin kai Major General Christopher Musa ya ce yanzu hakan suna da yayan ƙungiyar Boko Haram da suka miga kansu da kansu da su da iyalansu fiye da 83,000, kuma yanzu haka ana kula da su ne a sansanin su daban-daban guda hudu. Yace jami'an sojan Najeriya tare da sauran jami'an tsaron kasar za su tabbatar cewa sun iya duk mai yiwuwa na su sun kawo ƙarshen waɗannan raguwar mahara. To ko yayan Najeriya sai kallon wannan tuba na kwamandojin Boko Haram din?
To alhamdulillahi, ko da ma a ce waɗansu kwanakin baya sun yi sun kawo kansu, to ina jin wa'ancan ko sun ji daɗin zama da mutanen al'umma ne suka ba wa'ancan labari su ma su zo su mika kansu. To Ubangiji Allah ya sa tuban gaskiya ne, ba wai tuban muzuru ba, kuma muna roƙon Allah wannan abin ya zo mana ƙarshe. Kuma daga baya muna roƙon Allah, muna roƙon wanda suna jeje don Allah dan Annabi su kawo kansu mu samu zaman lafiya, don ba abin da yafi zaman lafiya.
To wannan babu abin da zamu ce sai dai mu yi hamdala, saboda gwamnati ta karbi wa'ancan kuma ta yi ya kokarinta, kuma mun yaba da abin da gwamnati ta yi. Duk da dai ka san mutum tare yake mai cika goma ba, amma dai gwamnati ta yi kokarinta. Duk da yanzu da aka sallami wa'ancan da akwai wanda aka sallama kuma da halama tubansu ya tabbata, so muna tunanin cewa su ma sauran da suka tuba yanzu, to insha Allahu Allah ya sa ya zama na alkhairi ga mu da muke zama a cikin gari, ba wai su kawai ba.
To alhamdulillahi, wato dama abinda muke jira ya faru ne da dadewa, kuma muna roƙon Allah sabon shekaran da zamu shiga ma wani abu ta'addanci a Najeriya, Allah ya kawo mana ƙarshen sa. Kwamandoji dole ne su yi ritaya, ai sai da karfi ake yaki. To Allah ya sa gwamnati ta tashi ta tsaye, sojojinmu sun yi kokari, an samu an danci karfin mutanen, da kuma roƙon Allah da jama'a suke da wanda muke gaba daya a samu a koma kauye kowa ya noma. Duk inda ake zaman lafiya baka yi saka tafi garinku ba, kaga ba zaman lafiya. Zamanmu a cikin Maiduguri din akwai wahala, a bar kowa ya je gida ya je ya ga ƴan uwa, a je kauye a yi noma, a yi hada-hada na dabbobi da sauran kayan abinci da ake yi, da shine muke roƙon Allah. Dan Allah wanda ba su fito ba, wanda suka fito ma mun ga yanda gwamnati ta karbe su take musu 12 na arziki, su ma su fito su ci wannan arziki.
Wasu ƴan Najeriya kenan ke tofa lokacin bakin su kan tuban da wasu kwamandoji hudu na Boko Haram suka yi. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, a gaida Haruna Dauda, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Yanzu ko lokaci ne da Nasiru Adamu El-Hikaya zai gabatar mana da shiri na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA. Dake tabo lamuran dake cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A ci gaba da bitarwa su daga shirye-shiryen da muka gabatar a shekara ta 2022 mai ban kwana, za mu dau daya daga shirye-shiryen zaman lafiya da muka gabatar a ofishin murar Amurka nan Abuja, inda matasan suka duba yanayin shugabanci da ra'ayinsu na matasa na da rawar takawa wajen kawo sauyi mai ma'ana. Matasa sun cika zauren Magil har da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe Mai Zani kasuwar Nasarawa. Sai Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Muktar Nura Kanya, Habibu Isa, Kabiru Edaras, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Yawu Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Anas Sani Kafinta, Yasira Yusuf da Adamu Giyade. Matasan maza da mata a kashi na ƙarshe na wannan darasi kan tabarbarewar tsaro sun juya kan lamuran shugabanci da ƙarfafa murya cewa an kange fagen, an hana su rawar gaban hanzi. A shirin da ya gabata har matasan sun buga misalai da wasu shugabannin Najeriya na baya da suka jagoranci ƙasar a shekarunsu na matasa. Kuma suka yi abin kirki da har yanzu ake tunawa da su.
To farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laifin mu ne. Lokacin da aka zo 2015 muna addu'ar cewa Allah Ubangiji ya kawo Buhari shine mafita. Abin da muka ringa kenan muka manta da Allah. In ya zo shi zai fidda mu. Sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi. In ya bashi din sai shi din kuma ya mana. Aka zo kuma Allah ya. To amma abin takeici da bakin ciki shine Buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da yayin mulkin sa na farko aka zo daga 2003 da yazo yake neman takara har Allah ya zo 2015 dan kawar da PDP saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi mai aka kawo shugaban kasa. Amma babu yanda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba. Wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. To matasa ya zama dole su tashi su tsaya mu matasa mu karbi incinmu ko da ƙarfi. Lamba ne ne bane. Gaskiya ne.
Kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa. Ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnati da tsofaffin gwamnati da suke fitowa suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa. Wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya. Ni na tambayar ku matasa ba wani shi wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne sai tsofaffin. Kuna neman matasa masu jini a cikin
gwamnati. Wai wanda sai yawa Najeriya wani abu azumi suna matasa suka yi. Yakubu ga wani yana shekara nawa ai yayi rawar gani daren Ibrahim da Masi Babangida ina dan shekara nawa yayi yayi rawar gani to irin wayannan tsofaffin da muke bin su wanda ya kamata a ce mun yi karatun tarihi yanzu ga shugaban matasan jam'iyyar PDP ne shekara sa 28 yanzu kazarkazar din da yake ai ya nuna wa duniya cewa
26 ne ma
to ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba Muhammadu Buhari aka bashi yanzu za a samu canji 100% fiye da yadda wannan abu yake ciki to ta yaya za a gwada in har an ba su za su yi
a da kitan
ayyan majalisu wakilan mu ina roƙon su wannan doka da suka da suka wannan kujin da suka zartar da suke zartar na azu ba azu yawa wannan doka su tabbatar da kato bayan kato to dan Allah dan rabi su tunda ba ba har ke da samu ta hannu su su dawo da ita a majalisa ta haka za mu samu ma mu samu dama mu yi abin da ya kamata a kasar nan kato bayan kato na muna addu'a Allah su amince shi ko wannan kun su
ba za mu ga kabiru wayannan mutanen ba za su yi wannan majalisar ba saboda wannan ba abin da ya shafe su bane abin da ya shafi zai saba wa talaka
sai amma mun ga sun yi
haka ba za su yi ba wallahi wannan abin suna yi ne kawai don su fada wa duniya cewa abin wallahi tabbatar maka wannan abu ba za su yi ba ai ku magana dewa ya fito ya yi magana akai
kuma in ake so su gidaje ake karkashe su me suka yi dan mu mun fito fili mun fada a cire su a sa mana yara matasa masu tsoron Allah wanda suka san za su amfana daga abin da za su yi kuma sun san sun fasu amfana ba za a iya saukar da su a saka wasu
matasa kan za su iya ba wai ba za su iya ba dama ne ba za a ba su ba idan aka duba su murtala abin da suka yi tun suna matasa suke taimaka su wanda har yanzu ana ta tutiya da su amma me yasa yanzu sai ga Tijo dan shekara 70 da wani abu shi kadai yake duk wanda suke son kantar takarar nan daga 60 da wani abu zuwa 70 me ya za su iya yinin su zai zo yayin labi gaba da a dawo a ce su kai na ma wani ba su da wani action ba su da wani power su bada aiki su ibin su kan aikin su bada contract ba a bibiyan contract yaya abu zai kare da haka in kana kasa idan ba a idan ba dokan ma su yi ta su suke fara taka dokan ma kafin ma a ce ga kanka talaka talaka kuma shi ne doka yake aiki a
kai to ni dai in mun zo ba tarihin kasar nan shugabancin kasar tun ranar da Najeriya ta samu incin kai to ranar da Najeriya ta samu incin kai zuwa yau duk wani abun ci gaba da samu zaman lafiya da tattalin arzikin kasa ta yi gaba duk wannan shugabanci gaba kirin ka duba zaga matasa su suka yi shi yan shekaru 30 da ne da yan shekaru 40 da ba wani dan shekara 70 da wanda yayi abun arziki a Najeriya wanda asal me abun da dan shekara 70 shi ne me na farko raba ta al'umma rashin tsaro talauci shine suka kawo shi yan shekaru 70 sannan kuma har yanzu mu duga duk wani abun da aka kawo na ci gaba kasar nan wanda har gobe kasar nan take abun nan da ita number 1 misal daya mu duba wow ita ce backbone of Nigeria economy ita ce kacin baya na tattalin arzikin Nigeria gaba ki waye gina ta Yakubu Gawon ne ya gina ta yana dan shekaru 30 da wani ya gina ta a Jakutan da ake ta magana kullum a Jakuta waye gina a Jakuta shawu shagare gina ta bai kai shekara 50 ba a lokacin din kuma har yanzu kullum kusa billions of naira tun muna kanana yara ana magana ana ware billions of naira magana gyara a Jakuta har yanzu ko ba gama gyaran ta ba har yanzu in ka duba wasu abubuwa ci gaba da dama zan iya irga nan kusan 100 wanda duk matasa suka kawo amma yan shekaru 70 ba za a ka maka guda ɗaya wanda suka kawo sai da a ce sun kawo rabuwan kayuka kabilanci abun na rikici na addini da sauransu ga baki daya shine asalin ɗan shekaru 70 suka kawo don haka a yanzu mu matasa mun gaji da su ga baki ya kamata mu matasa mu tashi tsaye mu zo mu ci gaba da gogwarmaya mu ci gaba ya za mu Najeriya ta kasance kasa duniya ta amfani da ita ga baki daya ba yadda za a yi Najeriya ta ci gaba dole ne sai matasa sun karbi mulki dole ne matasa ne waɗanda suke son ƙasa ta ci gaba wannan tsofin yan shekaru 70 60 70 ina wallahi ban maso yan Najeriya bane burinsu sai ya za a yi
shi ma a cikin malaman ƙasar da shi kadai ne malamin da ya fito igaya ya Allah waje da irin abubuwan da yake fitowa a jahohin Zamfara Sokoto da Katsina Bello Yabo kuma shi kadai ne wanda yace in shugaba Buhari ya tabbatar ya sake ƙara kudin mai to yadda ijagoranci su ɗan Rufa'i da su Tinubu suka gudanar da zanga-zanga haka zai fito shi ma ya gudanar da zanga-zanga a ƙasar haka mun san tabbata da cewa mutum ne mai kishin ƙasa mutum ne wanda yake son talaka ƙasar nan kuma ya fito ya ba wa 'yan uwanmu shawara matasa in mutum ya sake ikai haura shekara 40 to kar mu yadda da mu zabe shi to amma yadda ba ma kar mu zabe shi ba wayannan da wayanda suke ciki kuna da dan za ka fita cikin da ta lafiya ne an razu ta lafiya ba wayannan mutanen da suke shiga tunda sun san dadin gurin nan ba yanda za a yi su fita cikin gurin nan ta lafiya haka ina kira ga ƴan uwa da matasa mu zo gangami mu fito kwanmu da barkwata wayannan abubuwa da suke faruwa a kasar nan ta mu ba su wa'adi na kankanin lokaci ko a daina shi ko kuma mu fara fitowa mu fara
mun gode matasa da wannan gudumar da kuka bayar da kuma yin kira gare ku da a dinga sara ana duba bakin gatari
matasa ku dakata anan makon gobe in Allah ya kai mu dawo don duba wani darasin daga shirye-shiryen da muka dauka a sassa daban-daban na jihohin Najeriya da jamhuriyar Nijar a madadin muryar Amurka ni Nasiru da Ma'ali Kaya da Nishira kuma da gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
wassalamu alaikum
America.
shukura gaida Malam Nasiru. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Sauran jaridun duniya dai jaridar The Punch a Nigeria labarinta na farko akan gasar cin kofin duniya ne da aka kammala a jiya inda kuma kasar Argentina ta lashe wasan da ci 4-2 da bugun penalty bayan an tashi 3-3 tsakanin Argentina da kuma Faransa duk da ƙarin lokacin da aka yi sai kuma jaridar Vanguard ita ma dai ta yi sharhi ne akan gasar cin kofin duniya da aka kammala a kasar Qatar inda ta ce Lionel Messi dan wasan Argentina shine ya ci kyautan Golden Ball kwallon zinari a yanda kuma dan wasan kasar Faransa Kylian Mbappe ya ci kyautan Golden Boot na takalmin zinari mai tsaron gida na kasar Argentina Emiliano Martinez ya ci kyautan safar hannu ta zinari a wannan wasa da aka kammala na cin kofin duniya a kasar Qatar bisa wannan nasara da kungiyar Argentina ta samu na cin kofin duniya ta samu kyautan zunzurutun kudi dala Amurka miliyan 42 a yanda kasar Faransa ta samu dala miliyan 30 sai Croatia da ta zo ta uku da ta samu dala miliyan 27 a yanda kasar Morocco da ta zo ta hudu ta samu kyautan dala miliyan 25 sai kuma jaridar PR News wanda ta ruwaito ministan tsaron Najeriya Manjo General Bashir Magashi Murabus na yabawa da matakan da jami'ar horar da sojoji ta Najeriya NDA ke dauka da gudanar da horo mai inganci ga jami'an hafsan sojojin Najeriya tun lokacin da aka bata shekara 1964 ministan ya furta hakan ne a lokacin bikin yaye wasu hafsoshi su 337 minista magashi ya bayyana cewa tun lokacin da aka kafa jami'ar shekara 1964 take yaye dalibai musamman ma dai hafsoshi masu inganci da kuma kishin kasa don haka ya kira gare su su ci gaba da bin ka'idoji na aikin soji da kuma kishin kasa domin ba da kariya ga al'ummar Najeriya baki daya. Sai kuma jaridar The Guardian ta bayyana cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo gida Najeriya bayan ya halarci wani taro na shugabannin kasashen Afirka da kuma shugaban Amurka da aka gudanar a birnin Washington a lokacin taron da shugaba Buhari inji jaridar The Guardian ya bayyana cewa Najeriya ita ce babbar kasa da ya kamata Amurkawa su saka jari a cikinta idan aka yi la'akari da dimbin arziki da kasar take da shi sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa ya zaka dakarun sojin Najeriya da gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro a yankin birnin gwari da ke jihar Kaduna sun ceto wasu 'yan kasar China guda 7 da aka yi garkuwa da su kusan watanni 6 kenan su dai 'yan China an bayyana cewa an yi garkuwa da su ne a lokacin da suke gudanar da aiki a sabon madatsan ruwa da ke Zangero a jihar Niger ƙarshen sharhin jaridin kenan a huta lafiya
da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Rundunar sojin Amurka ta sanar da kai wasa sabbin hare-hare ta sama kan mayakan Al-Shabab guda biyu a jihar Hirshabelle ta Somalia. A cikin wata sanarwa da ta fitar rundunar sojin Amurka a Afirka ta ce kai hare-haren biyu kare kai tare kan kungiyar a ranakun 14-17 ga watan Disamba kusa da garin Adele da ke gabar teku. An kai harin ne bisa bukatar gwamnatin tarayyar Somalia da kuma goyon bayan sojojin kasar Somalia. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta nemi izini daga kowa ba don faɗaɗa alaka da kasar Rasha. Tana mai watsi da damuwar da Amurka ke nunawa dangane da ƙaruwar ƙawancin soji tsakanin Tehran da Moscow. Gwamnatin Birtaniya ta tura dakaru 1,200 da za su cika guraben motar ɗaukar marasa lafiya na ma'aikatan kan iyaka da ke yajin aiki yayin da ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnati da dama suka shiga yajin aiki mako guda kafin Kirsimeti.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu da la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabiru wadda ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu daidaita sauti ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakubu Makiri ne nake muku fatan alheri. A huta lafiya. Assalamu alaikum.